sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yau Litinin 10 ga watan Mayu shekarar 2021. Sarfi na hashin Gumel ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban mulkin soja na kasar Chadi, Jeneral Muhammad Idris Deby, ya kai wa shugaban kasar Niger ziyara a yau Litinin. Haka kuma za ku ji cewa matasa daga sassa daban-daban na Najeriya sun gudanar da gangamin karɓar mulki daga hannun dattawan kasar. Muna kuma ɗauke da rahoton musamman kan halin rashin tsaro da ke addaban Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku da kuma tasirin watan azumi a wurin matasa. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran. Kungiyar lafiya ta duniya WHO ta faɗi yau din nan Litini cewa a yayin da adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 da masu mutuwa sanadiyar cutar ya kai mukurarsa har ya fara yin ƙasa, a wasu wuraren har yanzu adadin na da yawa, hasali ma ƙaruwa yake yi. A taron manema labarai na yau din nan Litini game da cutar ta COVID-19 a headquarters hukumar da ke Geneva, Director General na hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a yayin da duk wani saukin da cutar za ta yi abun maraba ne, adadin sabbin kamuwa miliyan 5.4 da kuma mace-mace 90,000 a fadin duniya a tsawon makon da ya gabata ya yi yawa. Ya ce duniya ta taba ganin irin wannan a shekarar da ta gabata, inda kasashe suka ga annobar ta fara lafawa sai ko suka shiga sassauta matakan kandagarki ta bangaren lafiya da harkokin zamantakewa cikin gaggawa, nan da nan ko adadin ya sake haurawa. A halin da ake ciki kuma, yawan masu kamuwa da cutar ta COVID-19 kulle yomin a kasar India ya dan ragu, amma har yanzu adadi ne mai yawa. Ma'aikatar lafiyar kasar ta faɗi yau din Litini cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an samu sabbin kamuwa da cutar 366,161 da kuma sabbin mace-mace 3,754. To sai dai kuma ƙwararru kan lafiyar jama'a sun ce sun yi imanin cewa kirgin ne dai ba a kammala shi ba. Zuwa yanzu waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 a India sun kai miliyan 22.6, a cewar cibiyar tattara bayanai game da cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins. Amurka mai kaso na yawan waɗanda suka kamu miliyan 32.7 daga jimlar waɗanda suka kamu zuwa yanzu a duniya miliyan 158.3 ita ce kadai ta zarce India, a cewar cibiyar. Damuwa na ƙaruwa a India kan yadda wani nau'i na huhuna mai illa ke kama masu ɗauke da cutar ta COVID-19 da ma waɗanda suka warke daga cutar. Cutar wadda ake kira mucormycosis a Turanci, huhuna ce ke haddasa ta, kuma takan yi illa ga siffar fuskar mutum, wani sa'in ma ta makanta mutum. Masu fama da cutar sukari ko diabetes da suka kamu da cutar ta COVID-19 sun fi saurin kamuwa da cutar ta huhuna, a cewar ƙwararru. Gwamnatin shugaba Biden yau ɗin da Litini ta ce Amurka za ta kare 'yan luwaɗi da masu canza halittarsu daga bambancin da ake nuna musu a ɓangaren kulawa da lafiyar jama'a, wanda hakan ya yi hannun riga da manufofin gwamnatin zamanin Trump mai takaita musu yanci a hukumance game da batutuwan da suka jibanci kulawar lafiya. Wannan mataki da ma'aikatar lafiya da hidimar jama'a ta ɗauka na jaddada cewa dokar gwamnatin tarayya da ta hana nuna wariya a ɓangaren kulawa da lafiya tana kuma kare 'yan luwaɗi da masu canza halittarsu. Gwamnatin Trump dai ta fassara jinsin halitta ne da irin yadda aka haifi mutum, wanda hakan ya ware mutanen da kan canza halittarsu daga kariyar da dokar kan bayar. Tsoron nuna bambanci kan kai mutane ga haƙura da neman lafiya, wanda hakan kan haddasa mummunan sakamako ta fannin lafiya, a cewar sakataren ma'aikatar Xavier De Serra a wata takardar bayani. Ya ƙara da cewa kamata ya yi kowa da kowa, ciki har da 'yan luwaɗi da maɗugo da masu canza jinsin halittarsu, ya samu kulawar lafiya ba tare da bambanci ko shishigi ba faƙat. Ƙungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta a faɗin ƙasar Afghanistan, wadda za ta fara aiki da zarar an fara bukukuwan kwanaki 3 na ƙaramar sallah daga ranar Alhamis, wanda zai kawo ƙarshen watan azumin Islama na Ramadan. Sanarwar ta biyo bayan jerin hare-hare da kungiyar mai tsatsauran ra'ayin addini ta kai kan sojojin gwamnati a fadin lardudan Afghanistan da dama. Ma'aikatar cikin gida ta faɗi yau ɗin Litini cewa gabda wannan sanarwar tsagaita wuta ta Taliban, mutane akalla 11 sun mutu bayan da wani bom ya tashi da wata motar bus a lardin Zabul na kudancin ƙasar. Haka zalika wannan sanarwa ta kwance ɗamarar na zuwa ne kwana guda bayan da tashin wasu jerin bama-bamai a harabar wata makarantar 'yan mata da ke birnin Kabul ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 60, akasari ɗalibai. Taliban ta faɗi tun jiya Lahadi cewa shugabanninta sun umarci dukkan mayakansu da su a ta bakinta daina fara kai hare-hare kan abokan gaba a fadin ƙasar don 'yan ƙasar su yi shagulgulan cikin abin da ta kira yanayi na kwanciyar hankali da tsaro.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Kwana guda bayan da rundunar mayakan Chadi ta bada sanarwar murƙushe dukkan wani kutsen 'yan tawayen pact, shugaban gwamnatin mulkin soja na ƙasar Janar Muhammad Idris Deby ya kai ziyara a jamhuriyar Nijar a yau Litinin, inda suka tattauna da shugaban ƙasar Muhammad Bazoum a fadarsa da ke birnin Yamai. Wakilin muryar Amurka Aiman Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Muhimman batutuwa biyu ne aka tattauna a kansu a yayin wannan ziyara ta shugaban gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar Chadi General Muhammad Idris Deby. Na farko, yi wa shugaba Muhammad Bazoum bayani a dangane da halin da ake ciki game da tafiyar gwamnatin riƙon ƙwaryar da aka kafa bayan rasuwar shugaban ƙasar Chadi Marshal Idris Deby. Yace na zo ne in kara jaddada girman dangantakar da ke tsakanin Chadi da Niger, sannan kuma in yi wa dan uwana Muhammad Bazoum godiya saboda gudunmuwar da yake bamu bayan rasuwar Marshal Idris Deby. Masu rajin kare demokradiya irin su shugaban kungiyar Mojane Siraji Isa na kallon wannan ziyara a matsayin wata alamar haske game da nauyin da aka dora wa shugaban Nishar Muhammad Bazoum mai alhakin sasanta bangarorin kasar Chadi.
Yau an sa gwamnati 'yan adawa da kansu suka yi na'am suka shiga, kenan wannan ya nuna cewa hakika akwai haske zuwa gaba da za su iya samu zaman lahiya ba don komai ba, saboda zaman lahiya ta daure a Chadi, sannan kuma a samu a nuhi gaba wajen yaki da ta'addanci a yankin Sahel.
Batu na biyu shine wanda ya shafi harkar tsaro, kasancewar Chadi na taka rawa sosai a yaki da ta'addanci a yankin tafkin Chadi da yankin Sahel. A nan Muhammad Deby ya ce, kamar yadda aka sani, muna da dakaru da ke da sansani a garin Tera waɗanda ke aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar Jason Sahel, saboda haka zan je in jajanta musu rasuwar Marshal Idris Deby, sannan kuma in ƙara musu ƙwarin gwiwa domin su ci gaba da aiki ba gajiyawa. Mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdurrahman Al-Kasum na ganin ziyarar ta General Muhammad Idris Deby za ta yi tasiri sosai a kawunan dakarunsa da ke fagen daga.
Bayan abubuwan da suka faru a Chadin mutuwa Idris Deby wajen fagen daga, wasu daga cikinsu sun balle suka koma gida, suka ga babu wani dalilin suna nan kuma su bar baya da kura har ayi sanadiyar rasuwar mutuwar shugaban ƙasa. Aka samu aka yalbe su suka dawo, wanda ba su daga kin ba aka sa suka tsayar. To yanzu saboda zai dan ya nuna musu gida komai ya zo daidai, kuma ana ci gaba da tabbatar da tsaro wanda ya kamata, kuma dama dai da karuni da suke karkashin shi, don zai nuna musu mahimmancin tsayuwar su wurin, saboda yana da alaka da zaman lahiya ita ma Chadin, kuma duk gumurzun da ya kamata su yi da fafatakar da ya kamata su yi su yi, musamman wannan 'yan lokuta da ake ganin an dan samu rauni.
Kasar Chadi mai fama da tarsumar wasu daga cikin 'yan adawa da kungiyoyin fararen hula masu kin jinin gwamnatin da ta gaji marigayi Idris Deby, ta ba da sanarwar murƙushe kungiyar 'yan tawayen FARC kwatkwata a ƙarshen makon jiya bayan shafe kusan wata guda ana kafsa fada a ƙoƙarinsu na shiga birnin N'Djamena. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sulaiman Barma, to daga jamhuriyar Nijar sai makwabciyar ta Najeriya, inda matasa daga sassa daban-daban na kasar suka gudanar da gangamin karɓar mulki daga hannun dattawa. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Yayin da shekara ta 2023 ke kara matsowa lokacin da ake sa ran gudanar da zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa, ‘yan majalisu da gwamnoni a Najeriya, matasa sun fara kaɗa gangar gangamin karɓan mulki daga hannun dattawa. A wani ƙasaitaccen taron da aka gudanar a Jos Fadar jihar Filato don fargar da matasa muhimmancin haɗin kai don ganin matasa sun karɓe madafun mulki. Matasan suka ce suna da laƙanin magance matsalolin da Najeriya ke fuskanta har in sun karɓi mulki daga hannun waɗanda suka ci nasu, suka ci na ƴaƴansu, suke kuma cin zamanin jikokinsu.
Sunana Honorable Nasir Muhammad. Muna so mu gaya wa duniya cewa mun shirya mu kwaci mulki a hannun waɗannan tsofaffin. Muna nuna wa matasa cewa dole ne mu ɗauko mutum da yake da structure, da yake da tausayinmu, da yake da taimako akan al'amuran matasa, mu tafi da shi.
Sunana Sa'idu Bobboy. Duk ci gaban da aka samu a Najeriya matasa suka yi shi. Lokacin da shugaba Buhari ya hau mulkin Najeriya a soja, duk shekaransa 40 ko da 2 ne ko da 3. General Yakubu Gawan wanda ya hada kan kasar nan ya jagoranci ya kai basasa nawa ne shekarunsa 32 ne ko da nawa. Duk ci gaban kuma da aka samu su suka kawo wannan ci gaban din, wanda yanzu muna so a yi maintaining wannan ci gaba din ma ya gagara.
Sunana Jennifer Z Adams. Matasan Najeriya sun shirya sosai domin sun experience wahala. Ko mace ma a gidan tana da aiki ba ruwanta da guluma. So the same thing in matasa yana da abu yi, babun da zai kai shi ga fada da sace-sace da sauransu.
Su ma mata suka ce za su mara wa ƴaƴansu baya don samun waraka wa mata da matasan Najeriya.
Sunana Aisha Tehuza Idris. Ina zaune a Shanu. Don dukkanmu Najeriya dukkanmu ɗaya ne, amma yanzu abubuwa da ake wariya da wannan ya kawo mana tashin hankali. To muna so unit su karɓi abin da ƙarfinsu domin mu samu ci gaba.
Sunana Hajar Fati Ibrahim daga gangare. Mu mun riga mun sake da cewa in Allah ya sa da ta suka hau da mu da ƴaƴanmu duka za mu samu sauki. Sai yanzu ya zama na rabu mu gaba ɗaya mata mun zama widows. Kashe mana mazan ake ta ana barinmu da yaran. To don haka kin ga babu wani abu da za mu ce muna da hope yanzu akan su, babu, saboda sun faɗa ba mu gani ba, sun faɗa ba mu gani ba. Don haka muna ganin yanzu inda Allah zai samu samiya da muke so a canja ba matasan su yi mu gani.
Sunana Amina Abdullahi, woman leader na sarkin Arab na APC. Siyasan ya zama sai mai ubangida da shi ake yi. Canjin da muke nema mu yi a ba matashi mai jini a jika. Tunda akwai matasan mu yawanci ƴan goyin da suke ƴan keke nafe, yawancin su akwai masu masters, har HND akwai masu shi, amma ba su da gurbin wannan da zai kai su inda za su samu aikin yi. Shi yasa abu yake ta gurbacewa.
To sai dai a gefe guda dattawan na cewa shawarwarin manya na da muhimmanci a siyasance da harkokin gudanar da mulki. Hajiya Hauwan Lori da ta yi kusan shekaru 40 ana damawa da ita a harkokin siyasa. Ta ce an samu ci gaba a wasu bangarori.
Yanzu shugabannin da suke kan gaba sai a ɗebo yara masu buɗaɗɗen ido. To da kan jiya ya ki tsami. Da tsohon zuma ake magani. Kin ga idan ba mu din nan aka nemo ba, ba za a samu maslahan wani abun ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. To yanzu kuma lokaci da sani Sha'ibu Malumfashi zai shigo da rahoto na musamman.
Yanzu ne ta tabbata cewa musabbabin taɓarɓarewar harkar tsaro a Najeriya ya ta'allaka ne akan siyasa da ta'addanci tare da rashin kishin ƙasa. Waɗannan su ne suka haifar da cin hanci da babakere da ƙamuyamuya. A wancan lokaci dai mahara ne 'yan yankin Niger Delta yanki mai mai suke satan masu haƙan mai Turawa don neman kuɗin fansa. Amma tuni marigayi shugaba Yar'adua ya magance wannan lamari. Sai kuma siyasar duniya ta biyo baya lamarin da ya haifar da kullowar ƙungiyar Boko Haram. Daga nan kuma sai masu neman arziki dare guda suka biyo baya lamarin da ya sanya 'yan bindiga Fulani da ke zaune cikin daji suka juya suka zama masu kai harin suna satan mutane, wato kidnapping, don neman kuɗin fansa, inda suka fake da cewa an kasa kare musu haƙƙinsu ne shi ya sanya yanzu su kuma suka ɓalle don su rama. Wannan kuma sai wasu suka gani cewa hanya ce na samun arziki dare guda, saboda haka da dama daga cikin mutane suka shiga wannan harka na ta'addanci sabili da abin da ake samu. Wannan lamari ya bazu ya zuwa jihohi daban-daban na arewacin ƙasar nan. Su kansu jami'an tsaro bata gari daga cikinsu an samu waɗanda ke ba da bayanan sirri ga mahara da kuma ƙungiyoyi na 'yan aware masu neman a basu ɓangare na cin gashin kansu. To waɗannan kokawar da al'ummar ƙasa suka yi shi ya sanya gwamnatin tarayya ta ɗauki matakai da dama don daƙile harkar ta'addanci. To amma kuma ƴan zagon ƙasa da waɗannan miyagun mutane suka daddasa a cikin sassa daban-daban na gwamnati da kuma al'umma ya sanya ake ta ganin gazawar gwamnati sabili da ta'annatin da waɗannan suke yi a duk lokacin da za a fita kai hari sai su kuma su ce za a fito rana kaza ko lokaci kaza ko an fito wannan shi yake sa su kuma sai su yi wa jami'an tsaro na gwamnati kwantan bauna har su yi masa illa a wasu lokuta. Misali ma shi ne wannan karamin ɗan sanda ne ya saci pistol wato labarbar daga wurin aikinsa kuma cikakken ɗan ƙungiyar tada ƙarin bayani na ƙabilar Ibo wato IPOB a cikin jami'an 'yan sanda. To shi ne yanzu aka same shi da laifi dumu-dumu ake bincikansa.
Allah ne ya kama wannan yaro.
How you get it, Mr.? How you get that? We got two with you, girl.
The people,
to a ƙarshen dai makon nan da ya gabata ne kwamitin tsaron ƙasa na Majalisar Dattawan Najeriya ta yi taronta da manyan hafsoshin rundunonin tsaro na Najeriya a bayan da suka jera kwana biyu suna ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari duk akan wannan al'amara na taɓarɓarewar tsaro da yadda za a shawo kansa. To a ƙarshen taron shugaban wannan kwamiti Sanata Endime ya yi wa Madina Dauda bayanan wasu daga cikin abin da za a iya faɗi dangane da abin da suka tattauna da waɗannan jami'an tsaro.
Mun yadda da wannan. Kuma su waɗannan mutane da suka zo gaban mu yau Alhamis sun dogon zama da shugaban ƙasa na wajen kwana biyu ko zama guda biyu. Duk an sa hankali akan wannan. So tarin abin da suka tattauna akai da bukatun da suke da shi da haɗin kai da suke bukata a wajen majalisa shine suka gaya mana kara. Mun gamsu da bayanin nasu. Abin da ya rage shine a tabbatar cewa an samu musu abubuwan da suke bukata sa'annan mu ga abin da Allah zai yi. Maganganun da muka yi a baya ina jin da duk zaman da muke yi da su mu ma ba mu taba tambayan su irin tambayoyin da muka tambaya ba kuma su ma ba su taba fito mana bai kai ga a gaya mana ga abubuwan da yake kunshe a cikin tafiyar nan ga abubuwan da za a yi duka don a samu a shawo kan wannan matsalar. Ba mu zo nan mun tattauna kamar yadda muka tattauna yau din nan ba. Shi yasa nace bayanan sirri ba kuma abunda za a ce a gaya wani don ba zai biya bukata ba. Mu kuma muna fatan akan cewa yan Najeriya za ta ba da haɗin kai da ya kamata musamman ma a taimakawa jami'an tsaro da information don duk abunda za a yi idan ba a samu bayanin sirri to duk tafiyan ba zai je ko ina. Mataki na gaba shine za mu zauna da su musamman ma yanzu za a kawo kasafin kuɗi wato da ake kira supplementary don a tabbatar cewa abubuwa da duk wannan in kai magana sai kaga zai dawo akan cewa sai an ba su kudaden da suke bukata. Kuma yan Najeriya kuma su fahimci akan cewa samun zaman lafiya ba abu ne mai arha ba. Kuma mu ba mutanen da suke sadakar da ransu don a samu zaman lafiya nan yan Najeriya ya kamata ta ba su kuma cikakken goyon baya da karfin gwiwa don su aiwatar da wannan aiki. Amma insha Allah Najeriya babban kasa ce ko da shike ba mu taba fuskantar irin wannan barazanan ba amma Najeriya tana da capacity na tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan abun. Tsaro wannan abu ɗaya ne wanda kowa yana fuskantar sa a ƙasar nan kuma kowa ya damu.
A wannan labarin kuma yau din nan da asuba ɗan bindiga suka je suka sace masu sallar tahajjudu a can garin Jibbiya a wani sabon masallaci da ke wajen Abatuwa wajen Kwata a bayan garin Jibbiya inda suka sace mutane 40. To amma ƙarshen lamarin rundunar 'yan sanda da suka tashi tare da sauran jami'an tsaro sun ceto 30 daga ciki. Wannan lamari dai ya auku ne a tsakiyar daren jiya sa'ar da ake sallar tahajjud don neman rahmar Allah wanda galibi musulmai maza da mata waɗanda ke da kokari sukan je masallaci mafi kusa da su don yin sallar tsayuwar dare. Malam Mustafa Musa yana cikin masallacin sadda waɗannan mahara suka kutsa kai suka shiga.
Wallahi muna cikin sallah tahajjud sun hudu suka shiga masallacin da bindigu saura suka rara da wajen masallaci sai suka rufe kofa biyu suka bar kofa biyu ɗaya yana shiga sai ya fara bawa da lima sai ya anshi sifika da ke hannun liman sai ya mare sai liman ɗin ke cewa kan wanda ya ta aida hadi sai suka yi halli biyu cikin masallacin da aka fito da ya sai suka halli da sai suka tafi da mu. To sun tafi da mu akwai matana akwai yaro na yana kuka sai na ce ni ba zan iya ba sai haƙuri su saki wannan mai goyon. ni zan tafi. Suka ce ba za su tafi ba, sai ce to ni gaskiya kawo na ba su dauka ta. Sai suka ce to sai dai aka shina a gurin. Suka halba da yake ba komai ga abin na gane ba komai. Sai dai suka ci gaba da buguna. Eh gaskiya za mu kai maki man mutum 30 to amma wasu ai an ce sun daddare ke ban ya gane wanda ya taho da wanda bai taho ba. Amma dai ban kai mani mutum 30 wanda aka tara. Yanzu haka mata da yaro na suna fahimu.
Chiko Malam Saminu shine ma wanda suka fara nuna da bindiga Allah kuma ya tsira da shi.
Lokacin da suka zo sun yi kukin gaba ɗaya ko ya masallacin suka dade da bindigi. Suka ce mu hoto sai kowa ya fita. A lokacin da suka tsawa ko fita sai suka turo wani yaro ya zo yana sau wanda duk ya aje waya a wurin yana tsincewa. Ya nuna yaron da bindiga shi bai wuce shekara 17 ne bai ma iya cika ta ba a cikin nan. A lokacin yaron ya koro mu daga cikin ni na fara fitowa da na fito daga cikin masallaci akwai wani mutum a hannuna gefe baya gani ni na kamo hannun shi na fita da shi. Na fito a rabin masallaci na taɗa sau ɗaya sai na ga wani a bakin wurin ya yi kuke ya nuna ina zan fita wani ce mai a ba ina zani.
Wato ya ɗana bindiga kenan kake nufi?
Ya ɗaga bindiga. Ɗaya na biyu kuma sai na karo da wani mai kwamandan nasu mai ba su direction ina zani na ce mai a oga duk inda ka ce mu tafi mu yanzu can za a yi. A lokacin da ya nuna hanyar da za mu yi na fusgi makawan wajen su uku ko su hudu da niyyar in kula ya yadda. Zan tsira zan tsiratar da shi. To na so masu kusan biyu makawan da bai gane ba kawai na saka sai na ruga. Sai ya ji ni. Sai ya bar wannan makawo sabanin su sauran suna bakin harabar masallacin kowa ya hito gaba daya. Eh na ruga sai ya ji ni yana harbin kazanyi. Inda Allah ya ce mace ni na ruga cikin duhu ne sai ban ga wata katanga ba sai da na kai mata karo sai na hwada kwanci. Lokacin da na hwada lokacin yayi harbin. Ko da yayi wannan harbi kuma sai na zabi tsallaka katanga sai na dira na ruga. To ya bi ni sabanin da ya bi ni shi kuma wannan makaho nan sai ya karya kwana yana rarame sai ya hwada ma wata mota sai shi karkashin ta ya kwanta. Amma yanzu ana tunanin sun tafi da namiji mutum bakwai mace uku sai yaro na goye kwaya daya.
Ni Maryama nake ana sallah. Sai ya ce ni sai shi ne suka ce a bada wayoyi daga bada wayoyi sai suka ce kai uban da ya fita.
Yan sanda da sojoji kai ba ma su kadai ba har da yan bijilanci da al'ummar garin Jibiya wanda aka bi bayan waɗannan barayi alhamdulillah an kwato mutum 30 daga ciki.
San Sha'ib Malam Fashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gai da San Sha'ib Malam Fashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kara da dawalin fafatawa a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta mata ta shekara ta 2022 wadda aka fadada zuwa kungiyoyi 44 inda tun a zagayen farko za a yi karon battar karfe tsakanin manyan giwayen Afirka biyu Najeriya da Ghana. An tsara rukunan jadawalin ne bisa la'akari da yanki a maimakon matsayin kasashe ta haujin ta maula. Inda yanzu haka Najeriya ce ta daya nahiyar Afirka ta haujin mafifitan kasashe a bangaren kwallon kafar mata na hukumar FIFA yayin da kasar ta Ghana ke binta. Gasar ta nahiyar Afirka za ta kuma kasance zakaran gwajin dafi na fitar da kasashen da za su fafata gasar cin kofin duniya ta mata wadda za a fafata a kasashen Australia da New Zealand a shekara ta 2023. Ita ma gasar ta cin kofin duniya ta shekarar ta 2023 an fadada ta zuwa kasashe 32 a maimakon kasashe 24. Hukumar kwallon kafar nahiyar Turai wato UEFA tana nan tana duba yiwuwar sauya bagiren fafa ta wasar karshe ta gasar zakarun Turai ta bana daga birnin Istanbul na kasar Turkiya zuwa filin wasa na Wembley dake Ingila sakamakon takunkumin hana zirga-zirga. A yau Litinin ne shugabannin hukumar ta UEFA suke gudanar da taro da jami'an gwamnatin Burtaniya da hukumar kwallon kafar Ingila domin tattauna lamarin da kuma fitowa da matsaya ta karshe. Kungiyoyin Ingila biyu Chelsea da Manchester City su ne za su fafata wasan na karshe na gasar ta zakarun Turai a ranar 29 ga watan nan na Mayu. To amma an hana magoya bayan kungiyoyin tafiya domin kallon wasan bayan da kasar Turkiya ta fada a jerin kasashen da Ingila ta takaitawa zirga-zirga a tsakanin su. To sai dai kuma akwai wasan da aka tsara gudanarwa a filin wasan na Wembley a ranar 29 ga watan Mayu. To amma ana duba yiwuwar sauya wasan zuwa wani filin idan UEFA ta nemi a yi hakan. Yanzu a lokacin hada wannan rahoton kuma ba a kai ga cimma matsaya ba yayin da hukumar ta UEFA take kuma duba yiwuwar zaben kasar Portugal domin fafata wasan ta karshe ta zakarun Turai sakamakon rashin cimma daidaito da kasar Burtaniya akan wasu al'amura. Rahotanni daga kasar Faransa na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar PSG na duba yiwuwar sayan dan wasan gaba na Liverpool Mohamed Salah idan har tauraron dan wasan ta Kylian Mbappe bai sabunta kwantaragin sa ba kungiyar Arweto cewa Mbappe dan kasar Faransa ya dakatar da tattaunawar sabunta kwantaragi da kungiyar ta PSG yayin da ake rade-raden cewa wasu zaratan kungiyoyi da suka hada da Real Madrid suna zawarcin sa shi ma dai sala rahotanni na nuni da cewa yana bukace da dagawa daga kungiyar sa ta Liverpool biyo bayan gushewar jin dadin zaman sa a kungiyar da ya sami lashe gasar Premier da zakarun Turai da UEFA Super Cup da dai sauransu. To sai dai kuma akwai rahotannin da ke cewa wasu manyan kungiyoyin Ingila ma suna zawarcin sala ciki kuwa har da tsohuwar kungiyar sa ta Chelsea da tauraron take haskawa a yan kwanan nan. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyin na, mene ne tasirin azumi akan matasa?
Ni ne Nasiru Muallim Ahmad a nan da magaram jamhuriyar Niger. Zan yi jan hankali kaɗan a kan mu matasa da abin da ya kamata mu yi a cikin watan Ramadana, wannan wata mai albarka wanda Allah yake banta a cikin watanni ya mala kyauta da shi. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yubashiru ashabuhu biqudumihi, manzon Allah mai tsira da amincin Allah yana ba sahabbai albishir da gabatarwar Ramadan. Wa yubayyinu lahum mazayahu, yana bayyana musu darajojin watan Ramadana. Fa yaqulu, annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa ayyuhan nasu, ya ku mutane, kad azillakum shaharun azimun mubarakun, ya muku inuwa wata mai girma mai albarka. Waya husu ashabuhu, annabi yana zaburas da sahabbai alal ijtihadi, abu sa kokari fihi, a cikin wannan watan na Ramadana, bil a'mali saliha, da ayyuka managarta, min fara'idin, daga salloli na farilla, wa nawafilin, da nafiloli, min salawatin, daga salloli, wa sadakatin, da yawan sadaka, wa bazali ma'arufin, da bada wani abu mai kyau, kai kyauta ko sadaka ko wani abu ko horo mai kyau ko abu mai kyau, wa ihsanin, da kyautatawa uwaye da malamai da yan uwa kowa da kowa, wa sabarun ala da'atillahi, a dau hakuri a bisa biyayyar Allah, a yawaita zikiri da ambatan Allah, wa amaratu na harin bisiyami, a raya rana ta Ramadana da azim, wa lailahu bil qiyami, kuma a daren Ramadana a yawaita kiyamal layli, wa sa'atihi bi tilawatil qur'ani, kuma awukan watan Ramadana cikin kwanuka da wuni a yawaita karatun alqur'ani.
Allah ya saka da alkhairi. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe, labarai a takaici.
Kungiyar lafiya ta duniya WHO ta faɗi yau din nan Litini cewa a yayin da adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 da masu mutuwa sanadiyar cutar ya kai mukurarsa har ya fara yin ƙasa, a wasu wuraren har yanzu adadin na da yawa, hasali ma ƙaruwa yake yi. A taron manema labarai na yau din nan Litini game da cutar ta COVID-19 a headquarter hukumar da ke Geneva, Director General na hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a yayin da duk wani saukin da cutar za ta yi abun maraba ne, adadin sabbin kamuwa miliyan 5.4 da kuma mace-mace 70,000 a fadin duniya, adadin sabbin kamuwa miliyan 5.4 da kuma mace-mace 90,000 a fadin duniya a tsawon makon da ya gabata ya yi yawa. A halin da ake ciki kuma, yawan masu kamuwa da cutar ta COVID-19 kulle yomin a kasar India ya dan ragu, amma har yanzu adadi ne mai yawa. Ma'aikatar lafiyar kasar ta faɗi yau din nan Litini cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an samu sabbin kamuwa da cutar 366,161 da kuma sabbin mace-mace 3,754. To sai dai kuma ƙwararru kan lafiyar jama'a sun ce sun yi imanin cewa kirgin ne dai ba a kammala shi ba.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku dosa abokan aiki dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada ubarni, da ma injiniyan mu na yau Sarafi da Hashim Gumen ne ke cewa ku huta lafiyar ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.